نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكانون وتا shade ga watan Rajab shekara ta 1444 Hijra ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 2 ga watan 2 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin Manar Riyadus Salihin واللفر بابن مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزاه مالا درهما وإذا بأمان تابون سنساتي دي قباتا من سياني كرشان باب كراهة أيس على الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة يوكم زام تاشي باب تحرير قولي شاها شاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى مالتي باب تحريم قولي باب دي بياني جمد هرمتم فأدن شاهن شاه مي شاهن شاه شيني ملك الأملاك شيني مالتي للسلطاني قواني سركي كومي ملكي لأن معناه سبود معنى وانا كلمر تشاهن شاه شيني ملك الملوك شيني سركي سراكونا ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى مالتي كما كلماتي كو جملاتي دباء وصف وانا اللام اوكي سركي دئتا shi lafazin shahan sha lafazi ne da yake ba ajami ma'ana ba larabci bane me da zamu zo mu karanta a gaba Sufyan ibn Uyayna alayhi rahmatullah shine riskar da wannan kalmar da malikul amlak ma'ana duk wata kalma da take nuna irin wannan ma'anar to shari'a ta hana fadin ta ko sarkin sarakuna ko shugaban shugabanni da kalmomin da suke da alaka da irin wannan lafazin shari'a ta hana fada saboda wanda yake cancantar irin wannan lafazi shine Allah madaukakin sarki shi kadai saboda ka a duniyance bai halatta ba kuma daidai bane ka kalli wani duk girman sa duk bankasar sa duk mulkin sa kace masa sarkin sarakuna wannan saban Allah ne dan uwan na fata an fahimta wannan shine babin da zamu karanta insha Allah ta'ala bale ti hadisi na farko a cikin babin an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace إن أخنعس من عند الله عز وجل حقيقة ما في كسكنت سونا ما في مون سونا أوجن الله أوكي كنسركي أسكن سونا يقبات أيا شيني رجل متمن دتسمى زي أمبت كنس كويسا وكنس سونا ملك الأملاك سركن سراكونا wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi dan uwa kamar da muka yi bayani wannan lafazi ne da ya riga ya shahara akan harsunan da yawa daga cikin mu a kira ɗaya daga cikin sarakuna na duniya ko wani mai mulki daga cikin masu mulkin duniya a ce masa sarkin sarakuna ko shugaban shugabanni ko wata kalma da take ɗaukar irin waɗannan ma'ana wanda ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace inna akhna asmin haqiqa mafi munin suna akhna abin da yake nufi shine ai awda wa adhal wa asghar mafi kaskanci mafi karanta suna mafi munin suna a wajen Allah madaukakin sarki duk sunayen da ka sani sunayen da Allah madaukakin sarki baya so to akwai wannan sunan a ciki shine a kira mutum malikul amlak ko dai shi ya sa wa kansa wannan suna ko kuma mutane sun kaga masa gaba ɗaya ba daidai bane a ce masa sarkin sarakuna so da shi lafazin sarkin sarakuna siffa ce da Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancance ta shi kadai ya kamata a jingina wa ita ba mutum ba shi sa malamai suke cewa abinda yasa aka hana kiran wani daga cikin mutane malikul amlak suka ce li'annahu yashiru ila tamamil mulki wa kamalihi wa huwa alwasfu la yaliqu illa billahi subhanahu wa ta'ala suka ce abinda yake nunawa idan aka ce da mutum sarkin sarakuna yana nuna cikar mulkin mutum da kamalan mulkin sa da isassa da bunƙasar sa wanda irin wannan siffar da na faɗa ku bata dace da kowa ba sai Allah madaukakin sarki bai halatta a jingina wa kowa irin wannan siffar duk wanda ba zai iya cira wani daga kan mulki ya sa wani ba duk wanda ba zai iya sa wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama akan mulki ba to bai kamata a kira shi da sarkin sarakuna ba duk wanda ba zai iya mallakawa mulkansa mulki na dindindin ba to wannan bai kamata a kira shi da sarkin sarakuna ba wannan abubuwan da na faɗa duk siffar waye siffar Allah madaukakin sarki ce shi yake dora wanda ya ga dama shi yake sauke wanda ya ga dama shi yake kaskanta wanda ya ga dama shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama sannan mulkin sa ne kadai yake me yake wanzaje mulkin kowa akwai lokacin da zai kare to duk mulkin wanda yake da kai ba mai mulki bane sannan akwai lokacin da zai zo kuma mulkin ka ya gushe baka cancanci a ce maka sarkin sarakuna ba amma Allah madaukakin sarki dama can azali mai mulki ne hakanan abadi mai mulki ne subhanahu wataala tun ba komai ba kowa Allah madaukakin sarki almalik ne hakanan bayan kowa kuma ya kare Allah madaukakin sarki menene almalik ne shi sa ai kaga Allah madaukakin sarki zai kira zai shela ran tashin kiyama ya ce limanil mulkul yawm yanzu yau wake da mulki limanil mulkul yawm yau wace rana kenan ran tashin alkiyama wake da mulki a yau to ina wanda ake ce masa sarkin sarakuna idan da akwai a lokacin ya kamata ya daga hannu ko babu wanda zai daga hannu Allah madaukakin sarki zai ba kamsa da kansa amsa ya ce lillahil wahidil qahhar mulki a yau yana ga Allah madaukakin sarki wanda shine al-wahid daya al-qahhar marinjayi saboda haka ɗan uwa duk wanda ba shi da ƙarfin sa wani a mulki kuma ya cire shi lokacin da ya ga dama ba shi da ƙarfin dawwamar da kansa a mulki bai cancanta ya zamto malikul muluk ba shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace qul ka gaya musu ya rasulullah allahumma malikal mulk Allah madaukakin sarki shi yake mallakal mulki to shi ka ga sunan Allah madaukakin sarki malikal mulk mulkin ma shi yake mallaka ma'ana sai wanda ya ga dama zai ba wa
Yeah, don't know what they have, it's not going to be good. Think what I can do.
kayataccen sarkin nan kasaitaccen sarkin nan da mulkin komai da komai a hannunsa yake shine Allah madaukakin sarki fa yawa duk wanda bashi da siffa irin wannan ba daidai bane a kira shi malikul muluk sarkin sarakuna saboda haka kalma ce da take mai tsada kwarai da gaske siffa ce ta Allah madaukakin sarki idan ka ba wani ita to ka dauki siffar Allah madaukakin sarki ka ba wani wanda kuma haka ba daidai bane amma mujarradin sarauta kawai to babu laifi ka gaya mutum ita wani sarki ne wani gwamna ne wani shugaba ne wannan duk babu laifi babu laifi dan Allah madaukakin sarki ya kira wasu da sunan sarakuna a cikin alqurani kamar malikum misr misra Allah madaukakin sarki ya ce wa qala al maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi Allah madaukakin sarki da kansa ya ce wa qala al maliku sai sarki ya ce ku zo min da annabi yusuf alaihi salam astakhlisu li nafsi domin na kebance shi akan kaina a rinka yin aiki tare da shi dan na fahimci akwai ta baiwa ta musamman da Allah ya masa to malli sha dare shine fadin Allah madaukakin sarki qalal maliku sarki yace ashe babu laifi ka kira wani sarki kawai me aka hana shine jingina kalmar da me sarkin sarakuna shugaban shugabanni ina fata an fahimta shine abin da ba daidai ba shine abin da ba daidai ba haka hadisi ya tabbata wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya masa rahama hadisi ne da sahabi Abu Huraira ya fitar da ya rawaito shi wata rana annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi suna zaune da shi yana zaune sai mala'ika Jibril ya zo wajensa kamar yadda ya saba zuwa saboda ka lokacin da ya zo sai ya ce da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rasulullah a tare da ni akwai wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah tunda Allah madaukakin sarki ya halicci wannan mala'ikan bai taba sakkowa kasa ba wannan shine sakkowar sa kasa ta farko Allah madaukakin sarki ya turo shi zuwa gare ka saboda ka sai wannan mala'ika bayan mala'ika Jibril ya gabatar da shi sai ya bude baki ya ce ya Muhammad arsaltu rabbi ilaika ko arsaltu ubangijinka ya turo ubangijinka ya turo ni zuwa gare ka ubangijinka ya turo ni zuwa gare ka saboda ka sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya saurare shi sai ce afa malikan nabiyan aw abdan rasulan abinda Allah madaukakin sarki ya ce in gaya maka shine ka zabi ka zamto sarki kaga afa malikan nabiyan ka zabi ka zamto sarki annabi ko abdan aw abdan rasulan ko kuma ka zabi ka zamto bawa amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isharar yace tawaba li rabbika ya muhammad ka kaskantar da kai ga ubangijinka ya muhammad sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bal abdar rasulan sai bar na zaban zamto bawa manzo ina fata an gane me mali shay din mu shine fadin sa a cikin hadisin da yace Allah ya zaba ya nemi zaɓin ka shin kana so ka zama sarki kuma annabi ko bawa manzo daga cikin annabawan Allah akwai waɗanda sarakuna ne ko kuma manzanni ne kamar wa kamar annabi Dawud alayhi salam da ɗansa annabi Suleiman ko alayhi salam dukkanin su menene sarakuna ne kuma annabawan Allah ne dukkanin su Allah madaukakin sarki ya tattara musu mulki da kuma annabta amma shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya zabe ya zama to me bawa kuma manzo shi sababu kalmar da take wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dadi kamar me kamar bawan Allah shi sai ce la taquruni kama atat an-nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul yace kada ku kuzuzuta ni kada ku wuce gona da iyaka wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iyaka wajen annabi isa suka ce Allah ne yace ni bawa ne ku ce min bawan Allah manzon Allah shikenan babu title din kan bin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa daura masa kamar wannan saboda haka ƴan uwa babu laifi a ce da sarki sarki a ce da shugaba shugaba a ce da mai mukami a faɗi makamin sa amma abinda ba a so shine a dauki makamin overall duka a ce shine a ce sarkin sarakuna wannan Allah kenan shugaban shugabanni wannan Allah kenan ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa ya hana wannan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Qala Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna yake cewa malikul amlak mithlu shahan shah, yace kalmar malikul amlak sarkin sarakuna yace ɗaya take kwatankwacin ta shine shahan shah. Shine nace muku ita shahan shah ba balarabiyar kalma bace, ajamanci ne. Eh, ma'ana da kowanne irin yare in dai abin zai bada ma'anar da malikul amlak ko malikul muluku take barawa, to duk ɗaya ne. Shine kamar mu da Hausa ka ce sarkin sarakuna, shugaban shugabanni, duk ɗaya ne. Ko kalmar da take tsaya a matsayinta ba daidai bane. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana. Allah madaukakin sarki ya shirye mu. Babu nahi an mukhatabatil fasiqi wal mubtadi'i wa nahwihima bi sayyidin wa nahwihi. Wannan babi zai bayani game da an nahi an mukhatabatil fasiq. Shari'a ta hana a rinka kiran wanda yake fasiki a yi magana da shi, wal mubtadi'i da wanda yake dan bid'a ne, ya shahar da bid'a, wa nahwihima da makamantansu, bi sayyidin a rinka kiransa da shugaba, a ce masa shugaba, suna da yake nuna girmamawa da mutuntawa da ɗaukaka a cikin mutane. To duk wanda ya shahara da fasikanci ko ya shahara da munafunci ko ya shahara da bid'a, to baya halatta a rinka kiransa da wannan sunaye. Allah ya ce wa nahwihi da makamancin irin waɗannan sunaye da suke nuna mutuntawa da kuma girmamawa. Yan uwa, idan aka ce al-fasiq, wanda ake nufi da fasiki shine al-kharij an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake ya fita daga da'ar Allah madaukakin sarki. Ba kamar yadda da yawa daga cikin muke dauka ba, idan aka ce fasiki kawai abin da ake nufi mazinaci, eh, duk wanda yake da alaka da zina-zinan nan, haka da an ce wani fasiki ne, to abin da ake nufi kenan. A'a, mutum idan duk mutumin da yake yana aikata wani aikin da yake saban Allah ne kuma ya doge akan aikin, yake tai ko da yaushe, to fasiki ne. Eh, fasiki ne. Kun ga Allah madaukakin sarki ya kira shi dan da me da fasiki ko a cikin Al-Qur'ani, fa fasaqa an amri rabbi wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Sai shedan ya fita daga umarnin ubangijinsa. Allah madaukakin sarki ya ce duk mala'iku su fadi su annabi Adam sujada, duk mala'iku suka fadi gaba daya suka yi wa annabi Adam sujada banda shedan. Sai Allah ya ce illa iblisa, sai dai iblisa shi sai ki. Sai Allah ya ce fa fasaqa an amri rabbihi, sai ya fita daga umarnin Allah madaukakin sarki. Abinda shedan yayi na kin bin umarnin Allah madaukakin sarki, sai Allah ya sa masa suna da me fasikanci. Dan uwa, an fahimta? So da aka ce fasiki, abinda ake nufi shine wanda yake fita daga umarnin Allah madaukakin sarki, wanda man asarra ala ma'siyatin saghiratin kanat aw kabira, wanda yake dagewa, yake dogewa, yake ci gaba da aikata aikin da yake saban Allah ne, ko da karamin ne kuwa. Misali, wanda an riga an san shi shahararren makareci ne, inda zai bude baki ƙarya zai yi. In ka samu mutum 10, to mutum 8 su ce maka wani makareci ne, to da wannan ƙaryar tasa ta sa masa suna fasiki. Wa fahimta? So daka al-fusuqu shine al-khuruj an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan al-mubtadi', wanda yake ya shahar da bid'a, yana tallan bid'arsa, yana kuma kare bid'arsa, ko a mutu ko a yi rai akan bid'arsa, wannan shine ake kira da cikakken al-mubtadi'. Amma wanda wani ma zaka ga shi bai san ma bid'a yake aikatawa ba, kawai dai yaga ana yi ne ya ci gaba da yi, to wannan ba zaka kira shi kai tsaye dan bid'a ba. Amma ya san shi abin da yake wannan addinin musulunci ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, bai zo da shi ba, irkiro shi akai, aka shigo da shi cikin addini, kuma yake aikatawa, kuma ya dage a kansa, yake kokarin lalubo masa ma dalilai a cikin Alkur'ani ko hadisi, to ko shakka babu wannan al-mubtadi'in, dan bid'a ne. Ko wanda yake azzalimi, cikakken azzalimi, duk an shaida da zaluncinsa, to duk irin waɗannan an hana kiransu kai tsaye da wani suna na mutuntawa da girmamawa. Malamai suka ce meye dalili? Saboda mutane ne da Allah madaukakin sarki baya kaunar su, baya son su. to dan me mutanen da Allah madaukakin sarki baya san za ku zo ku kiran su da sunan shugabannin ku wannan kuskure ne hadisi da malam ya kawo a cikin babin yace an buraidata radiyallahu anhu qala an karbo daga buraida Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la taqulu lil munafiqi sayyidan annabi yace kada ku sake ku rinka cewa da munafiki sayyid shugabana eh wani mutum ne wanda ya shahara da munafinci ko da saban Allah madaukakin sarki kowa ya san shi wato a bambance aka ce mutum ya shahara da saban Allah akwai wanda mai biyana saban Allah amma babu wanda ya sani ba irin wannan ake magana ba ina fata an fahimta san karatu cikin mana bayana ga maka cewa babu wanda ya saka babu wanda ya kallafa maka cewa sai ka ji ka bi diddigin mutum kaga me yake yi a koyi eh ka gano me laifi ne yana aikata irin babu wanda ya saka wannan abin da ya bayyana a fili ka gani to sai kai hukunci da shi eh amma baka sani ba mutum kana ganin sa a masallaci kana ganin sa a wajen karatu kana ganin sa a duk wani wajen alkhairi to yi masa kyakkyawan zatuwa da mutumin kirki ne ba abin da ka iya gani ba kenan to zatan za ka yi masa kenan eh wani zai ce maka ai yana kaza ka gani ina ruwanka babu wanda ya saka wannan aikin amma mutumin da yake bayyana zunubin sa a fili yake fitowa da shi karra kowa yana gani to wannan idan ka sa masa sunan da ka sa masa wannan babu laifi a kansa saboda haka irin wannan a kansa hadisin yake bayani mutumin da yake ya shahara da wani aiki ya fito fili an san shi to annabi yace kada ka sake ka ce masa sayyid shugabana eh ka kira shi da sunan shugaba ko wani suna na mutuntawa ko na kambamawa malam a sharhi sai yace sai dai idan mutum yana jin tsoron dukiyarsa ko ransa ko wani abin sa kada a cutar da shi ina fata an fahimta akwai wanda zaka ga rashin gaya masa irin waɗannan sunayen kiransa da suna na girmamawa kuma zai sa rayuwarka a cikin hadari to irin waɗannan domin ka kare dukiyarka ko kuma ka kare ranka ko ka kare wani abu da kake jin tsoron salwantarsa babu lifi sai ka kira shi to amma matakar mutum bashi da kowane irin tasiri bai halatta mutum ka riga ka san mutum banza bane ka zo ka rinka kiransa da sunaye irin waɗannan shugabanci annabi yace fa innahu yadda al'amarin yake damirul sha'ani ne yadda al'amarin yake iyyaku sayyidan idan har irin wannan mutanen da suke Allah madaukakin sarki yana fushi da su za su kasance shugabanni ne to faqad askhattum rabbakum azza wa jalla hakika kun fusata ubangiji Allah madaukakin sarki kun fusata ubangijinku subhanahu wa ta'ala saboda mutumin da Allah madaukakin sarki baya kaunarsa baya san sa kai kuma ka ce shine shugabanka to kaga da kai da shi dukkaninku Allah ya fushi da ku kenan Allah ya tsare mu saboda haka ƴan uwa irin waɗannan abubuwa ya kamata mu rinka la'akari da su ƙware da gaske abubuwa ne da addinanci kamar yadda na faɗa idan ba wai tsoro kake ji za a cutar da kai ba a mujamala a kansu indai ka san mutum ya shahara da abin da yake ba daidai ba mutumin banza ne kowa ya riga ya sani to bai halatta ba kuma dan kana neman wani abu sai ka je ka rinka kiransa da sunan shugabanci da wasu abubuwa na kambamawa da girmamawa bari haka ji ana masa kirani ko ana masa wasu abubuwa irin waɗannan abubuwa wannan ba daidai bane ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci malai ce babu karahati sabbul humma babin da zai bayani game da makaruhi ne zagin al-humma shine zazzabi eh zazzabi addinin musulunci ya hana mutum ya zagi cuta idan Allah madaukakin sarki jarrabe ka da cuta ba wai zazzabi kadai ba kowace irin cuta ta dame ka to ba daidai bane ka zage ta ba kuma abin da ake nufi zagi shine ka dura mata ashar ko ka a bakar magana akan ta shine abin da ake nufi kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin insha Allah ta'ala haka nan at-tabarrum wa at-tabaddur shine irin raki da yawan kai kuka da kai kara da duk wanda yazo suka bashi labari haka ka kasa jure jarrabar da Allah madaukakin sarki ya maka na cuta shi ma malamai suka ce zai iya shiga cikin zagi ko kuma kai karar Allah madaukakin sarki wanda ba daidai bane an Jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da khala ala ummi sa'ib aw ummi musayyibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga gidan wata mata da ake ce mata ummu sa'ibi ko kuma ummu musayyibi shakkun firrawi shakka ne daga meroto yadin aka ce ummu sa'ib as-sa'ib din kaga ya kasance ismul fa'il ne kenan ko al-musayyaba ismul maf'ul ne fassara ta da Hausa al-musayyab shine kamar wanda aka bada shi aka saurakar da shi ga gunki eh da a lokacin jahiliya idan aka haifi yaro sukan sa masa suna musayyab eh kamar sa'id ibn al-musayyab ko akhirul mutaqaddimin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai sa'id ibn al-musayyab shine asalin suna to amma ya hana fada sai dai a ce sa'id ibn al-musayyib a fade shi bi ismul fa'il saboda an ka ce yace sayyaballahu man sayyaba abi fil nar shi duk wanda ya ƙara cewa babana musayyab sai to Allah kai shi wutar jahannama sai dai ka ce musayyib saboda musayyib ismul fa'il ne shine mai aikin musayyab kuma shine wanda aka yi aikin akan sa ma'ana wanda aka bayar don gunki ina fata an gane saboda ka sunaye da suke sa shi lokacin jahiliya to wannan mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga gidanta fa qala sai ya ga yanayin da take ciki jikinta yana ta karkarwa fa qala sai annabi ce mata malaki ya umma sa'ibi aw ya umma musayyibi tuzafzifina me yake daminki me yasa meke naga jikinki yana bari yana rawa yana karkarwa irin karkarwa da mai zazzabi yake idan bashi da lafiya irin yadda jikin mutum yake rawa idan bashi da lafiya annabi ya ce na ganki haka sai ta ce qalat sai ta ce alhumma ya rasulullahi zazzabi ne yake damuna la barakallahu fiha sai ta addu'a ta ce kada Allah ya ɗebe wannan zazzabin albarka kada Allah ya masa albarka shikenan abin da ta faɗa an gane ba a shar ta dura ba zagi te ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala ya ce la tasubbil humma kada ki zagi zazzabi sai ya nuna ashe zagi yan uwa idan aka ce zagi ba abinda galibi ake nufi zagi a Hausance shine zagi a shari'ance ba eh idan ka ji wani ya ce wani ya zage ni to abinda yake nufi ya dura masa ashar ya kutunta ma masa ashar haka ne wannan fa ba zagi ake kiransa ba alfushi wannan sunansa alfasha ce wannan eh wannan alfasha ce ana kiranta baza'atul lisan kazanta harshe da alfasha amma al-sabbu shine ka ga yawa mutum bakar maganar da za ta fasata shi ko ya ji haushi akan ta wannan al-sabbu ne ina fata an gane saboda haka ba lalle sai ka dura mutum a sharka ka zage shi ba yanzu wannan abinda annabi ya ce kada ki zagi a zazzabi kun ji alamun ashar anan wajen babu abinda take kawo shine la barakallahu fiha kada Allah ya mata albarka wannan zazzabin Allah ya ɗebe mata albarka to wannan shi yake fa'idantar da zagi ne annabi ya ce fa innaha saboda ita zazzabin da kike gani to zuhibu khataya bani adama tana tafiyar da kurakurai da zanuban ƴan adam ne kama yuzhibu al-kiru khabath al-hadidi kamar yadda ka san wutar zage-zage ba zage-zage ɗan zariya ba fa irin wutar makera ko yawwa wutar makera kamar yadda kaga irin wutan makera idan aka samu karfi aka sa a ciki karfe mai tsatsa wanda ya datti aka sa shi a wutar zage wutar da ake kira da ita idan aka fito da wannan karfin aka dake shi ya yake yi sai ga ya zama naqiyan duk wannan kazantar da wannan ya yake da suna tsatsar duk sun fita daga jikin sa ya zama to fari tas to ɗan uwa haka zazzabi ko rashin lafiya yake tafiyar da zanubin ɗan adam daga jikin sa eh shi sai duk lokacin da kai zazzabi to Allah madaukakin sarki wani zunubi ne da ka tara eh akwai kaya da yawa akan ka Allah madaukakin sarki yake so ya rage maka kaga ashe inda ba danda ba da mutum ma sai ya minna ko to amma dai kowa baya san mutuwa eh idan mutum yaji an dan matsa shi sai ya ga yawa to amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lallai zazzabi yana tafiyarwa da mutum a zunubansa ne kamar yadda ka san tsira idan aka kera karfe tana dauke tsatsar da ke jikin karfen ya kasance ya fito fari tas wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi. Wannan hadisi ɗan uwa yana ɗaya daga cikin hadisan da suke mana bayani game da haramci ko mafi ƙaranci abinda wasu malaman suka faɗa shine karhancin zagin duk abin da ka san baka da iko a kansa, wanda Allah maɗaukakin sarki shi yake kawo shi, shi yake ƙaddara abin da ya ga dama a kansa. Yanzu misali rashin lafiya ba mutum yake sawa kansa ba, zazzabi Allah maɗaukakin sarki yake sawa mutum. Saboda haka ƴan uwa, duk abin da yake Allah maɗaukakin sarki shi yake kawo ɗan adam, to babu ba daidai bane mutum ya zagi wannan abu. Sai kamar yadda hadisi ya tabbata, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana zagin zamani. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sabbi dahari, ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana zagin zamani. Yadda zamani ya shiga ya fita, abubuwa suka lalace, mutum ya zagi zamani ba daidai bane. Allah maɗaukakin sarki shi yake juya zamani yadda ya ga dama. Saboda haka zamani shi yana nan yadda yake, sai dai mutanen da ke cikin zamanin su lalace su gurɓace, amma zamani yana nan yadda yake. Ina fata an gane yadda zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a matsayin wanda Allah maɗaukakin sarki ya samar da shi. Haka wannan zamanin namu shi ma Allah maɗaukakin sarki ya samar da shi, amma bambancin kawai shi ne mutanen da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne suke cikin wannan zamanin ba. Ina fata an gane. To wannan shine kawai bambancin, amma duk zamani zamani ne. To haka nan zazzabi ko rashin lafiya
duk wannan ba daidai bane mutun ya bude baki ya zage su idan mutun ya shiga cikin halin zazzabi na farko yayi hakuri ne mulada a wajen Allah madaukakin sarki sannan ya sa wa zuciyarsa cewa lallai wani wata ibada ta musamman yake domin alhakin sa Allah madaukakin sarki yake kankarewa sannan kuma sai nemi lafiya ta hanyar da ta kamata yaje asibiti ko yaje duk inda ya san zai samu waraka yaje nemi magani wata fa'ida hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas hadisi ne na Bukhari da Muslim Allah madaukakin sarki ya musu rahama Abdullahi dan Abbas wata rana yana zaune sai zazzabi ya rufe shi saboda sai wanda ke tare da shi ya tausaya masa sai Abdullahi dan Abbas yake ce masa yaje ya kawo masa ruwa saboda yaje kawo masa ruwa ya zuba masa a jikinsa to shine sai yake cewa ai yaji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yana cewa alhumma min faihi jahannam alhumma ita zazzabi da kuke gani ko shi zazzabi da kuke gani min faihi jahannam daga numfashin jahannam ne kashi sai kuga jikin mutun yake yin zafi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace fabri duha bil ma ku sanya ya ta da ruwa abin da yasa na kawo wannan hadisi ɗan uwa shine saboda zaku ga ta likitancin zamani a yanzu yazo ya haɗu da wannan hadisi ba za mu ce wani likitancin zamani ne gaskata hadisin annabi ba a'a hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yana a matsayin sa na tabbatacce kuma gaskatacce ko likitancin zamani ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba amma yanzu likitancin zamani ya tabbatar da cewa idan mutum bashi da lafiya musamman zazzabi ana samun tsumman da yake mai kyau a jika shi da ruwa ko a rinka goge jikin mutum da shi sai ga zazzabin yana sauka a hankali don ka ɗauko wannan hadisin kasa sai ka ga abin ya dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan maganar tun shekara 1400 da wasu abubuwan da suka gabata amma yanzu gashi likitoci sai yanzu suke gane abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a wancan zamani malaita tuzafzifina abin da ake nufi da tuzafzifina ai tataharrakina harakatan sari'a ma'ana tana motsi motsin da yake mai sauri shine jikin mutum ya rinka karkarwa wa ma'anahu tarta'idu abinda ake nufi shine tarta'idu jikinta yana karkarwa wa huwa bi dammi ta'i wa bi zail mukarrara za a fade shi ne da yiwa ba'un din nan da yiwa ta'un din nan bamma da kuma za wacce ake mimita ta tuzaf zifina wal fa'il mukarrara fa ma ana mimita ta guda biyu ce tuzaf zifina wa ruwa aidan bir ra'il mukarrara malaita haka nan an rawaito da fa ko kuma ra ita ma wacce ake mimita ta maimakon tuzaf zifina sai kasance mai to rab rifina an gane yawa akwai wata lugha da ake karantawa aka to rab rifina wa bir ra'il mukarrara wal qafain wani lokaci kuma sai a karanta da ra a mimita da kuma kafin guda biyu sai a ce mai to rak rifina ina fata an gane dukkanin su dannan ruwayi guda uku duk ma'anar sa daya shine jikin mutum yana karkarwa jikin mutum yana rawa shine abin da yake nufi Allah ya samu dace babun nahi an sabbir rihi wa bayani ma yuqalu inda hububiha babun da zai bayani game da shari'a ta hana zagin iska idan iska ta taso ta kada ta yawa to kada ka zagi iska ka taso iska ta bude ma fuska ka taho iska tana neman me da kai saboda iskan mai karfi ce to ba a zagin iska me ake faɗa shi ne zamu ji a cikin hadisi malai cewa bayani ma yuqalu da bayanin abin da ake faɗa inda hububi ha yayin da iska take kadawa a hankali ne ko da ƙarfi an abil munzir ibn ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga abil munzir dan gidan ubay dan ka'ab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la tasubbu riha kada ku zagi iska kun ga shine na gaya muku duk abubuwan da mutum bashi da tacewa bashi da wani abu a kansa abubuwa ne da Allah madaukakin sarki yake kawo su to ba daidai bane mutum ya zage su eh domin wanda yake kawo iska yake kada ta wane ne Allah madaukakin sarki idan kaga iska ta zo da yawa waye mata umarnin ta zo da yawa Allah ne idan ta zo kadan waye mata wannan umarnin duk Allah ne saboda haka idan ka iska ta zo da yawa ta dame ka ka zage ta to kaga akwai matsala fa dan ba ita take kada kanta da kanta ba haka ne so saboda haka dan a kiyaye mutane imanin su a kiyaye mutane ladabi na magana ta yau da kullun sai annabi ya hana zagin iska ya ce la tasubbur riha kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahuna duk lokacin da kuka ga abinda ba kwa so kuke ki a cikin iska ma'ana tayi yawa tayi yawa tana guguwa irin iskan da ta zo musamman da damuna idan hadari yana kadawa iska wannan lokaci zaka ga tana neman dauke kwano irin kwano na rufi wannan lokaci ga iska tana neman dauke shi bishiya tana neman faduwa akwai irin iskar da idan ta zo in baka wasa ban kana tsaye sai ta ture ka ina fata an gane to da saboda haka duk yadda mutum yake tsammanin iska ta wuce nan to idan mutum yaga abinda baya so game da iska fa qulu sai annabi ya ce sai ku ce Allahumma inna nas'aluka ya ubangiji muna roƙanka min khairi hadhihi rih daga dukkanin alkhairin da ke cikin wannan iska wa khairi ma fiha da kuma alkhairin da ke cikin ta muna roƙanka alkhairin wannan iskar da kuma alkhairin da ke cikin ta alkhairin da ke cikin ta abinda ta zo da shi abinda take dauke da shi abinda za ta haddasa na ruwan sama ina fata an gane ai da alkhairi ne ko idan iska irin wannan iska ta taso galibi sai ga tana zuwa da ruwan sama alkhairi ne to muna roƙan alkhairin da ke cikin iska na ruwan saman da zai zo da ita kanta iskar alkhairan da suke cikin ta ya ubangiji muna roƙo Allah ka zada mu da shi wa khairi ma umirat bihi da kuma mafi alkhairin abinda ake umarta ta da shi idan iska ta taho baka san da abinda ta zo ba baka san umarnin da Allah madaukakin sarki ya bata ba haka ne ku tuno kissar suwa adawa da mai Allah ya halaka su da iska falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi sai Allah ya ce me rihum fiha azabun alim kun ji ba lokacin da suka ga hadari alaman sama tayi baki kirin ko yanzu idan kaga sama tayi baki me kake kawo ruwa za'ai ko sai suka ce hadha aridun mumtiruna wannan hadari ne da zai zama mana ruwan sama sai Allah madaukakin sarki ce bal huwa mastajaltum bihi ba hadari bane ba yadda kuke tsammata bane abinda kuke kira a gaggauto muku da shine na azaba sai Allah ce rihun wata irin iska ce wacce take dauke da azaba mai radadi Allah ce tu dammiru kullu shay'in bi amri rabbiha idan tazo sai ta dammara sai ta lalata sai ta halaka komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta Allah ce fa asbahu la yura illa masakin sai suka waye gari babu abinda kake gani komai ya halaka sai alƙarya kawai ta zama kufai duk mutanen ciki sun tafi saboda haka iska tana dauke da umarnin Allah madaukakin sarki shi sa iska tana dauke da alkhairi tana dauke da sharri kamar yadda zamu zo mu ji wa na'udhu bika sannan a cikin addu'ar ta kace ya ubangiji muna neman tsarinka min sharri hadhihi rih daga sharrin wannan iskar wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da kuma sharrin abin da aka umarce ta da shi idan kai wannan amma akwai wani abin da ke dauke da shi take dauke da shi sai Allah madaukakin sarki ya kare ka ina fata an fahimta idan ma akwai wani abu da tazo da shi na sharri sai Allah subhanahu wataala ya kautar da wannan sharrin daga kanka a sakamakon albarka addu'ar da kai amma ko shakka babu iska tana dauke da bangarori guda biyu tana zuwa da alkhairi tana zuwa da akasin alkhairi iska da take zuwa da ruwan sama take zuwa gari ya kame irin gari yayi gamdin nan iska ba ta kadawa zafi yayi zafi wannan lokaci ko sai kaji Allah ya saki iska ba haka bane sai kaji kuma kowa hankalinsa ya koma jikinsa da ana ta kukan zafi zafi sai ga mutane kuma sun fito ana shin iska ana jin dadi wannan alkhairi zubar ruwan sama idan iska ta zo shi ma alkhairi ne masu tafiya a cikin kwalakwal ko a cikin jirgin sama a cikin jirgin ruwa afwan kadawa iska su ma alkhairi dan za ta kada su zuwa inda suke su duk wannan alkhairi ne haka nan kuma iska tana zuwa da abubuwa wanda suke na sharri shine wani lokaci sai kaga iska ta zo tayi barna sai ta daye ma kwanan gida wannan alkhairi ne ko sharri a wajenka kaga ba ka taba ta wannan alkhairi bane maybe sabon gini kake yi ta daye maka shi ko kuma ta kayan ma da gini ko ta zuban ma da bishiya ko a wani abu makamancin haka duk wannan sharri duk wannan sharri saboda Allah madaukakin sarki yakan iya zamar da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa wanda kake ganin sa ni'ima ne ko ma azaba kamar yadda Allah madaukakin sarki mai da ruwa ya zama to me azaba waɗannan abubuwa guda biyan uwa dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da su da iska da ruwa ba haka bane to da Allah ya azaba da su mutane abin annabi Nuhu alayhi salam da me aka halaka su da ruwan tsufana mutanen annabi Hud Adawa da me aka halaka su iska Allah ya ce fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alat karramin Allah ya ce haka a cikin sha'anin Adawa su ma iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim tunda lokacin da muka turo musu wata bakarariyar iska iskan ma bakarariya ce mai al-aqim ita ce matar da bata haihuwa ko to ita wannan iskan bakarariya ce ita ma ma'ana babu alkhairi a cikin ta kenan kwata kwata ita ce rihal aqim Allah ya ce ma tadharu min shay'in babu abinda zata babu abinda zata bari babu abinda zata gani ta kyale shi illa ja'alat karramin sai ta sanya shi kamar me kamar irin karan da yake yare diddige haka ya lalace haka Allah madaukakin sarki ya musu ya halaka su gaba ɗaya da iska to shi yasa duk lokacin da kaga iska lallai ka roki Allah madaukakin sarki musamman irin iska da take kadawa da yawa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi ko wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi shikenan sai Allah ya tsare ka insha Allah ta'ala wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi ya qala hadithun hasan sahihun ya ce hadisi ne mai kyau وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودغا صحابي أبو هريرة ألا قارا مسير دايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله إراد أمنتن الله سكارة تبتا أغريشينا تيوى الريح من روح الله إتا إسكا دكوك يغني من روح الله دغا رحمر الله من أوكين سركي تكي رحمر تيدا الله من أوكين سركي كي تورو تزوى غباينسا تأتي بالرحمة wani lokaci sai ta zo da rahama wa ta'ati bil azabi wani lokaci kuma sai ta zo da azaba fa idza ra'aytumuha annabi yace idan kun ganta fala tasubuha kada ku zagi iska wasallallahu khairaha ku roki Allah madaukakin sarki alkhairinta wasta'izu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrinta shikenan mutun ya huta rawahu abu dauda bi isnadin hasan قوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي اراد امنتي تصار ثبت ا غريشي دا يتي من روح الله هو بفتح الراء يتي ذا اكرنتا شيني بفتح الراء معناه روح الله اي رحمته بعباده سي كسنتي ابنده اكي نفي شيني اسكا رحمته دا الله مدوكين سركي يكي كاو تا غباينسا وانا عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga uwar mu'minin na insha Allah kara mata yarda qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza asafatir rihu idan iska ta kada kadawa mai karfi shine asafatir rihu aka ce habbatir rihu iska ta kada amma ba kadawa mai karfi ba aka ce asafatir rihu to kadawa mai karfi kenan idan iska ta kada qala sai annabi yace Allahumma inni as'aluka khairaha ya ubangiji ina roƙanka alkhairinta wa khaira ma fi hada alkhairin dake cikin ta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da abinda aka turo ta dashi wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma fiha da sharrin abinda ke cikin ta wa sharri ma ursilat bihi da sharrin abinda aka turo ta dashi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar dashi babu karahati sabbid diki babin da zai bayani game da karhancin zagin zakara eh makaruhi ne ka zagi zakara ko da ka aje hatsinka yaje cinye ba za ka zage shi ba eh saboda yana maka amfani an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu qala حديثي نفرك أن كربوش لك زيد ابن خالد الجهني قال لك آرام سيرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la tasubbu dika kada ku zagi zakara eh kada ka faɗa bagan magana akan zakaranka ko na waninka ko na makotanka me yasa sai annabi ce fa innahu yuqidhu lis-salati saboda zakara daga cikin ɗabi'a sai yana tashin mutane dan su yi sallah ba haka bane yawa dan dai mun nan duk amara ya muke ne shi yasa duk ba magana haka sosai saboda da asuban wannan lokaci zaka ga ƙara fanka da ƙara kaza da ƙara kaza ba kuma ba yanzu ma akwai zakarin kuwa babu zakarin sosai ba haka bane amma ka shiga karkara fa zaka san cewa lallai yuqidu lis-salati ko yana tashin mutane ga dan yin sallah idan aka ce tun wajen karfe 3 idan zakara ya fara tara baya daina wasu an yi as-salatu saboda ka yi ta yi kenan dole sai ka tashi ka je kai sallah eh ka tashi idan ka tashi ka ji haushi saboda ya kade maka baccin ka mai dadi ai kuma sai ka tana kuma yana kokarin sada ka ne da Allah madaukakin sarki dan ka samu rahama ina fata an fahimta saboda kada ka zage shi malami suka ji karshen wannan hadisi muka samu fa'idar ashe duk wani abin da yake mai amfanar da mutane da jama'a ba daidai bane a zage shi an gane duk abin da yake amfanin sa yana samun mutane suna amfanuwa da shi ba daidai bane ka rinka zagin sa ba daidai bane ka zage shi ko menene kuwa tunda dabba annabi ya ce ka zage ta me yasa ya ce ka zage ta saboda amfanin ta ga mutane tana tayar da mutane su sallah to kaga min babu aula ya kasance mutumin da yake amfanar da mutane ko bai kamata a zage shi ba bai kamata a ci mutuncin sa ba ko da ko yayi kuskure dan zakaranka ai ba an ce kada ka zage shi mai dan baya kuskure zai iya zuwa cikin ɗakin ka ya maka shi zaka iya aje abai cinye zai iya maka laifi kala kala tunda shi dabba ce ba shi da hankali amma duk da haka saboda yana da amfani aka ce kada ka zage shi to kuma mutumin da yake a na farko ba dabba bane na biyu amfanin sa yafi na zakara musamman zamanin da muke ciki yanzu wanda zagin malaman addinin musulunci ya koma kamar wata tufa mai dadin gutsira da Allah ya uwa haka ne ko ba haka bane zagin malaman addinin musulunci yan uwa bari in gaya muku wani abu a cikin al'umman nan gaba ɗaya dukkanin ta in ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mutane masu daraja kamar malamai babu inda ce malamai ina dafa har sabbai malamai ne su ko ba malamai bane malamai ne ba mutane da suke da daraja kamar malamai babu Allah madaukakin sarki cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna ma yakawa awazan yace kadai kamar malamai ne ma kadai suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah da Allah ya tashi bayanin abin da yafi komai tsada a wajensa shine tauhidi da zai sanya wanda za su bada shaida a kansa yace shahidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu sai ce mai Allah madaukakin sarki kansa ya fara kawa sannan sai ya kawo mala'ikun sa na uku sai cewa malamai wa ulil ilmi qa'iman bil qist da ma'abota ilimi wanda suke tsaye akan adalci hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa Allah da mala'ikunsa da mutanen sama duka da mutanen ƙasa gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hatta tururuwa da take cikin ramanta kai hatta kifi da ke cikin ruwa yusalluna ala muallimin nasil khaira dukkaninsu suna yin salati ga malamin da yake sanar da mutane alkhairi duka yan uwa an ka dauki wadannan ka dauki iya wadannan kadai shine falalan malami wanda a cikin dari ban ga muku dai ba mai irin wannan dabi'ar saboda Allah ya kamata ka bude baki ka zage shi tsakani da Allah ba ina cewa malami baya kuskure bane a'a duk wani dan adam in dai kai dan adam ne zaka yi kuskure amma dan kai kuskure sai ba da dama a zage ka ya kamata dai daga cikin malami yake cewa luhumul ulama masmum man akala mata yace wallahi kaga namu malamai da kake gani yace wallahi guba ce duk wanda yace sai ya mutu
duk wanda ya jarraba kansa da zagin malamai baya gama da duniya lafiya. Ina ga muku wannan. Ina ga muku wannan saboda malamai sune wakilan Allah madaukakin sarki a ban kasa. Da risalar da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da ita, Annabi baya duniya so suke tallafa da ita. Malamai ne. Ko kaki, ko kaso, ko yane ne malamai suke tallafa da ita. Su suke koyar da sallah, suke koyar da azumi, suke koyar da zakka, su koyar da bin iyaye, su koyar da kaza duk wani abin da ka sani na alkhairi wanda zai hada ka da Allah kai tsaye. Idan ka mutu ka je wajen Allah madaukakin sarki, shi Allah madaukakin sarki zai tambaye ka ya tome ka akan ka, shi su suke koyarwa. Menene ne zagin su? Kuma abin mamaki da abin takaici sai kaga ana zagin su ne akan abin da yake kaskantaccen abu, wulakantaccen abu shine demokradiyya. Demokradiyya akan ta ake zagin su. Akan ta ake kokari a zubawa da malamai mutunci gaba daya. Malami an mai da shi yanzu kawai kamar wani mai kamar wani wanda yake a gefe bashi da wata rawa da zai taka a cikin mutane, sallah a cikin masallaci. Idan an yi mutuwa a kirawo shi ya zo ya sallar gawa, idan an yi taro a ce rufe taro da addu'a shikenan. Amma ba zai sa baki a cikin abin da yake na duniya ba. Amma kowanne daƙiƙi da kowanne jahili kuma zai sa bakinsa. Kowanne shasha da gaula zai sa bakinsa a cikin magana. Haka ne ko ba haka bane? Kowa zai sa bakinsa. Bai yi laifi ba. Ya soki wanda ya ga dama, ya zagi wanda ya ga dama, ya ci mutuncin wanda ya ga dama, shi bai laifi ba. Amma idan malami ya fito ya magana shi yanzu an gan shi, an ba shi tsari, an siye shi, malamin ka haka. Duk mun zamto wasu irin marasa tarbiyya kawai. Malaman da suke koyar da addini a mai da su ba su isa ba, shugabanni da sarakuna ba su isa ba, masu kuɗi ba su isa ba, to waye isa kenan da Allah? Babu babba a cikinmu kenan gaba ɗaya. Dan Allah ka gaya mun waye babba? Gwamnoni, sarakuna, waɗannan ɓangaren shugabanci kenan, waye ba a zagi? Masu kuɗi attajirai waye ba a zagi? Malamai waye ba a zagi? To yanzu ya babba a cikin mikina. Wannan ita ce yadda al'ummar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ta koma. Wallahi duk wanda suka dora al'ummar nan akan wannan tsarin, wallahi sun ci amanar wannan al'umma, kuma sai Allah ya tume su. Sai Allah ya tume su. Dan uwa ku yi hakuri ina tsawaita saboda munasaba ce, shi yasa na tsara danyi magana. Abu ne da ya riga ya zama ruwan dare a cikin al'ummar mu. Abu ne da ya riga ya zama ruwan dare. Sai ga saboda kowa yana ji yana da waya a hannunsa, kawai sai ya waya sai ya tafi sai ya zazzagi malami, ko kuma ya ji a kafa masa kamar ya fito ya magana ya zazzagi malamin da ya ga dama. Zagi sosai, kowa ya zagi malami yake, babu ruwansu. Malami ya shiga siyasa, ya shiga, kai ka shiga? Kai ma da kake gidaje ka je ka shiga, malami zai shiga ba? A'a, waye ce maka malami zai shiga siyasa ba? A wannan addinin aka faɗa. Dan Allah in aka ce malami bai shiga siyasa ba. In kana da nassi ko aya ko hadisi ka kawo min. Abinda aka ce shine kai bai kamata malami ya san zuciya ba. Bai kamata malami ya dora mutane akan inda ba shikenan ba. An san nan kuskure ne ribisu dari, ya kasance malami ya fito yana magana akan ka. Shine abinda aka hana. Amma bari in ga muku wani abu, idan da a ce mutuncin malamai a wajen mutane ya kai, wallahi malamai ya kamata su rinka mutane fitawa su ku je ku zaɓa wani da wani. Wallahi ina gaya muku, malami ya kamata ya ce duk yan makaranta ta wanda nake so a je a zaɓa, idan ba zai sa san zuciya ba, idan ba zo aka gan shi aka bashi tsari ba, ya yi haka ne don maslahar al'ummarsa ba don kansa ba. Wallahi abin da ya kamata kenan. To amma matsalar shi ne, wasu daga cikin malaman suna karkata zuwa wani ɓangare, shi ne matsalar. Amma duk da karkatar da wani malami zai zo wani ɓangaren, bai halatta maka mutuncinsa ba. Kuskure ne ka bashi ya je ya kuskurensa, ka bashi shi da Allah. Amma kai ne naka na zaginsa. Allah ya sa mu dace. Dan uwa nan za mu dakata insha Allahu ta'ala. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.